أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم آمين يا رب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم التفسير يا تاريخ أكبر. الحمد لله nayi avoidin zaman nayi tari a tsakiyar ayoyi din kuma Allah ya taimake ni na maimaita ban yi ba, kuma shi tari in kana sai a ce ga taruwa ni kuma ina azumi. Daman amin ya rab, amin ya sayyid, in kana tari ruwa ake sha, mai azumi kuma ka ga ba maganar shan ruwa, wani sirri za ku ba ni?
Addu'a.
Karin ma ya ce addu'a, to sai abin addu'a. Amin. Ni da aron ma kwanakin nan sanyi ya dan shiga jikinmu, yau dai Allah ta'ala ya tona asirinmu kuma gane. Amma duk kwanakin nan na yi ƙoƙari ba a gane ba, ina rike da tissue paper kuma duk da za a yi kada a gane na yi ƙoƙari. To yau kuma Allah ta'ala zai ce sai an gane. Ina ji na aron ma ne ba ku gane ba tukunna. Aron ma ya ce wai na san ba an gane. Allah ta'ala ya ƙara mana imani da lafiya. Na ɗaya kenan. Na biyu, yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 12 a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta 1439 insha Allahu ta'ala. Muna farawa da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai, ya ba mu ikon fassara Qur'ani daidai. Allah ta'ala ya samu a cikin bayin da ayyukansu ke dacewa da abin da Qur'ani ya karantar da su. muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu a bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu, addu'o'inmu na alkhairi Allah ta'ala ya amsa abinda muka kuskure na ibada. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana. Na iso ake miƙo min tambayoyi da kuma takardar wani ɗan uwa da ya turo da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yace malam muna neman addu'a daga jama'a, jiya muna cikin karatu a nan wurin, bayan na tashi daga tasiri sai na samu an ɗauke min mota na. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar masa da abin da ya fi alkhairi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tona asirin wanda suka ɗauka. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa lokacin da ya babu motan ya zama kafara ne na zunubansa. Kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu musulmai da wanda ba mu kai ba dama na gyara ɗabi'unmu da halayenmu. Allah ta'ala ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Bil haƙiƙa wannan jarraba ce mai girma. Na farko ba zan yi zargi na cewa ma wanda suka ɗauka musulmai ba ne, saboda duk girman harabar masallacin wani lokaci zai zama ya cika da motoci sai an yi fakin a bakin hanya. In an ajiye mota a bakin hanya akwai tsammanin wanda ba musulmi ba zai iya zuwa wurin ya iya yin sata, wannan yana iya yiwuwa. Na biyu abinda nake gara ba da shawari ya zama akwai tsari da in an fara karatu ba za a bar kowa ya ɗauki mota ba har sai bayan an tashi. Wanda kusan ya ajiye motarsa nesa da bakin karatu ya yi ƙoƙari da gani da sallah ya an gama karatu ya je ɗauki motarsa. Wannan yana taimakawa ya zama akwai tsarin. Ba a barin mutum ya fita da abun hawa ya ɗauka sai bayan an tashi a darasi, sai dai idan ya zama akwai uzuri mai ƙarfi kuma an tantance shi an gamsu da haka. A nan ma sai ya nemi izinin cewa yana so ya je ɗauki mota, ba wai haka kawai sai ya je ɗauka an yi magana sai ce ai tasa ba ne, wannan ma bai yi ba. Ina ga wannan insha Allahu ta'ala idan aka yi yana taimakawa wajen rage ɗauke-ɗauke da ake yi na abubuwan hawa na mutane, hatta da takalma ana iya yi. Za ka iya zuwa kai mai tafsiri da takalminka, a nan dai ba a taɓa sace min takalmi na ba, amma ni na san akwai inda na yi tafsiri na je da sabbin takalma na farare sol. Aka yi tafsiri, aka yi addu'a, aka watsa na fito na samu babu su. Bahaushe in shi ne sai ce wai me wanda ya fi ka bukata ya ɗauka, ni ban yabi ya fi ni bukata ba, ya dai fi ni mutuwar zuciya, amma dai in bukata ya fi ni aida ya saya, kuma shi ma bai san yadda aka yi na al'imani na saya ba. To da haka wanda ya fi ni mutuwar zuciya ko rashin imani shi ya ɗauka. To kula ga wannan, ba wai wanda ya fi ka bukata yake ɗaukan kayanka ba ne, mai matacciyar zuciya da rashin imani shi yake zuwa ya ɗauka. Tunda kai ka je ka nemi halal ka saya, shi kuma ya gagara neman halal ya zo ɗauki haramun. Wanda kuma gobe kiyama ya san sakamakonsa akan wannan haramun din da ya ce. Allah ta'ala ya taimake mu ya gyara mana halayenmu da halayen 'yan Najeriya gaba ɗaya. Na biyu babu laifi mu duba, ko na uku tambayoyi da aka kawo iya gwargwaron abin da ya sauwaka, Allah ta'ala ya taimake mu. Wannan ya ce assalamu alaikum malam, don Allah menene hukuncin barci bayan sallar la'asar? Bisa ga al'ada da muka tashi yawanci akan hana mutane bacci bayan sallar la'asar, kuma an samu wasu hadisai da suka kawo hani akan bacci sallar la'asar, musamman hadisin da ya fi shahara a cikinsu akwai guda ɗaya wanda yake hani akan baccin sallar la'asar. Magana mafi inganci, waɗannan hadisai duk da suka haramtar da yin bacci bayan sallar la'asar ba su inganta ba. Mu duba cikin littafin silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaih, hadisi na 39 ya tabbatar da cewa hadisin da ke hana bacci bayan sallar la'asar bai inganta ba. Don yadda ake cewa hadisin ya ce wai man nama ba'da al-asr fahtalasa aqluhu ko fala yalumanna illa nafsahu, dukkan wani wanda ya bacci bayan sallar la'asar ya kaji ya ga hankalinsa ya gudu, ko kuma fahtulisa aqluhu ya zama an cire masa hankalinsa, ko ya tashi a ɗimauce, to fala yalumanna illa nafsa, kada ya zargi kowa sai kansa. Bima'ana kenan bacci bayan sallar la'asar yana iya raba mutum da hankalinsa. Wannan hadisi bai inganta ba. Da ka'ida kuma na malaman shari'a, matukar wanda ya haramta abu hadisinsa bai inganta ba, mai halakarwa baya bukatar hadisi. saboda nan a haramtarwa ne ake neman dalili kamar yadda na sha ba mu labari ko kuma hujja a nan wurin idan ka dauko soboro da zaka sha wani zai ce ina aya ko hadisi da take ka sha soko sai ka ce a'a ni mai shan soko ba da bukatar aya ko hadisi saboda mai dalili Allah ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da ke bayan kasa asali ai halal ne gare mu kai da kace shan soboro da kokunun zaki ko kuma tsumi a rabin ne to kai sai ka kawo aya ko hadisi amma wanda zai sha baya bukatar aya ko hadisi haka ya'yan itatuwa cin yakuwa da alayyaho ko kuma cin zogale ai ba aya ko hadisi amma asali halal ne wanda zai haramtar shi yake kawo dalili haka in ba a samu dalilin da ya hana ba to al'asul shi ne ya halatta ka yi bacci a lokacin da kake da bukata haka babu wani nassi da ya inganta wanda ya hana ka yin bacci bayan sallar la'asar amma ko ba a ce yinsa sunna ba ne baccin da nassi ya kawo cewa iya da falala shi ne tsakanin azhar da la'asar shi ne baccin kailula siyasta ko wannan yana da amfani nan ma kuma idan ba ka da wani abin da ke da muhimmanci za ka yi a lokacin in akwai abin da ya fi baccin muhimmanci kuma sai a yi abin da ya fi muhimmanci a haƙura da baccin Allah ta'ala ya taimake mu wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace malam naji wasu ne suka ce wai duk annabawa sun hadu a nan duniya a zamani daya kuma sun yi wa'azi tare da juna don Allah haka ne bil hakika ban san wani ingantaccen hadisi ne tabbatar da cewa annabawa zamani dai suka hadu ba bal ma abinda muka karanta a nan wurin cikin Qur'ani suratul mu'minun aya ta 44 Allah yace summa arsalna rusulana tatra ai a shekiri ya nuna cewa wani ya zo bayan wani ne babu wani nassi da ya kawo cewa annabawa sun hadu a nan dan tambayar ya kira waɗanda suka ce annabawa sun hadu amma ba maslaha ka kira sunan muhimmin abu shine tambayar a amsa ta amma an na kiran cewa ya ji wani suwana sun ce to wannan ba zai amfani ba maslahar shine a fahimci tambayar kuma a bada amsa babu wani nassi da ke tabbatar da cewa duka annabawa zamani dai suka yi wasu ma ai iyayen wasu ne wasu jikokin wasu ne wasu tattaba kunnan wasu ne to sai Allah ce sun hadu a zamani daya banda wannan amin ga hadisin Salman al-Farisi radiyallahu anhu riwaya na Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi wanda yake cewa tsakanin Annabi Isa zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake an samu shekara 600 wannan yana cikin sahih al-Bukhari daga zuwan Annabi Isa zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara nawa shekara 600 akwai hadisin da yake cikin sahih na Ibn Hibban juz'i na 14 shafi na 69 wanda ke bayyana cewa tsakanin Annabi Adam zuwa Annabi Nuh an samu karni 10 a kuma cikin fassara mafi shahara karni shekara nawa ne 100 in an ce karni 10 ya zama shekara nawa shekara 1000 aka samu tsakanin Annabi Nuh da kuma Annabi Adam zuwa Annabi Nuh wannan hadisi yana cikin sahih na Ibn Hibban akwai wanda yazo cikin Mustadrak na Imam Hakim rahimahullah wanda hatta Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah inganta shi dalilin hanyoyinsa da yazo da shi cewa tsakanin Annabi Nuh zuwa Annabi Ibrahim shi ma an samu karni guda 10 shekara 1000 daga zuwan Annabi Nuh zuwa Annabi Ibrahim akwai tazaran shekara 1000 tsakanin su to tazaran shekara 1000 ya zama kenan zamani dai suka zo sun yi wa'azi tare bai nuna haka ba bayan haka akwai tafsiri da Ibn Kathir Allah ta'ala ya masa rahama wanda cike ta tsakanin Isa dan Maryam a tsakanin Musa ibn Imran da kuma Isa ibn Maryam an samu shekara 1700 shekara 1700 tsakanin wa da wa tsakanin Musa ibn Imran da Isa ibn Maryam an samu shekara 1700 to kaga wannan tazarar yake nuna maka cewa ai ba zamani ne suka yi ba wannan kawai na ka nasosi da suka inganta ne a wurin malamai na cewa tsakanin Annabi da Annabi an samu tazara wannan yake nuna maka duniyar ta dade sai sa za ka ga ba abin ba maji yanzu an ce ana tonon kasa a kasar Misira an tono wani abun tarihi wani shekarar sa 10,000 wani 15,000 wani abun da ya kama da haka saboda tsakanin al'ummomin akwai wanda ke da tazara da dama Allah ta'ala ya samu wani lafiya wallahu ta'ala ala wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah. Yace ina yi wa malam fatan alkhairi tare da Ala Ramba da sauran jama'a. To mu ma muna maka fatan alkhairi kuma ni ma ina muku fatan alkhairi duka kamar yadda aka mana. Yace malam shin menene hukuncin wanda ke bin liman sallah shi kuma yana amfani da Qur'ani yana bin karatun liman da yake yi ana karantawa a Qur'ani shi yana bin sa. Wannan an yi tambaya zuwa ga Sheikh Abdul Aziz bin Bas rahmatullahi alaihi a Majmu'ul Fatawa ta sa juz'i na 11 shafi na 340 akan menene matsayin rike Qur'ani ana karatun sallah. Yace wannan la asla lahu, wannan bai tabbata da yana da asali a addini ba. In liman ne yake yi tilawar sa ba ta da ƙarfi zai rike Qur'ani, wannan akwai dalili saboda an samu wani bawa na Nana Aisha radiyallahu anha ya rike Qur'ani yana yi wa mata limanci. A nan idan liman na da bukata zai iya yi, amma mu ma mu da muke bayan liman yace wannan bai da asali yin wannan. Har ma yake cewa abinda ke bayyanuwa gare ni shine la yan bazai, hakan bai dace ba, saboda a tunaninsa rike Qur'ani yana iya raba mutum da wasu abubuwa na sunnoni a cikin sallah, har ya jawo ayoyi guda biyu da suke da muhimmanci a sallah yake nufi da cewa rike Qur'ani me yake yiwa ya hana mutum cika wannan. Daga ciki yace na farko farkon suratul mu'minun da Allah yace qad aflaha almu'minun, bismillahir rahmanir rahim, qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Na biyu kuma Allah yace wa idza quri'a alquranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuna. Kuma ya kawo hadisin da ke cewa innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi, ya kawo wadannan hayoyi da wannan hadisi karkashin amsar da yake barwa yake cewa wannan yake nuna mana hakan bai dace ba. Ayan farko Allah ya ce mu'mini suna da khushu'i a sallah, sai ce idan ka rike Qur'ani na farko tukunna kaddu a sallah sunna ce, ka dora hannun dama akan hagu ko kuma kai wabu, ka dora dama akan hagu ko ka rike dama akan hagu. Wanda ya rike Qur'ani baya iya rungume hannunsa a kirjiyar da sunna ta karantar, saboda wani hannun zai lankwashe ne yana rike da Qur'ani ba wai yadda aka ce yayi haka yake yi ba. Yace to kaga na farko ya rasa sunnar rike hannu yadda shari'a ta karantar. Na biyu yace wanda yake sallah yake bin liman sallah, a malikiya suna fahimtar yana kallon gaban sa ne, amma abin da yafi tabbata a sunna ka kuma haka ya zo a cikin hanbaliya shine cewa mutum yana kallon mawdu'us sujud. Wanda ya rike Qur'ani yana kallo, kaga kenan yana rasa sunnar kallon inda aka ce ya kalla. Na uku a cikin sallah din nan da mutum yake Qur'ani ya ce fastami'u lahu wa ansitu, ku saurara kuma ku yi shiru. Saurara wanda kake kaga kallon Qur'ani hankalinka da sauraronka bai cika tafiya zuwa ga liman ba, yana tafiya zuwa ga mai abin da kake karantawa ko kake ga yake karanta ne. Bayan kuma umurnin shine qira'ar liman ake bukata ka rika bibiya. Da wanda yake cewa to ko ba komai wanda ya rike Qur'ani yana rasa wasu sunnoni da shari'a ta karanta, wanda kuma bin sunnonin ya fi muhimmanci akan kawai ya rike Qur'ani yana karanta, saboda ko bai rike din ba ai liman zai karatunsa. Wani lokaci ma idan masu rikewa suka yi yawa sai su yi taru da limamai, wani yana safu na 17 daga cikin yake gyara daga ya ji liman ya ji ne sai ka ji na cewa wallahi da kafaru, wallahi da kafaru, kuma ana ɗauke wuta sai ka ji kiti a yi shiru tilawata sai ba inda zai motsa, amma yanzu ya zama babban aram. To sai ka ga mutane ya zama sun ma ba za ma su bar waɗanda suke da tilawa a bayan liman su ma tayar da shi a cikin nutsuwa ba, yana can baya daga sai yake daka murya. Amma kuma ana karɓan Qur'anin sai ka ji shi yayin shiru dip ba duriyarsa za ka ƙara ji ko za ka ji duriyar. To waɗannan ya sa malamai ba su cika faɗaitar da haka ba. Idan mutum ya zace baya da sallah ba za a faɗa ba, saboda amalin ƙalilin baya ba da sallah, ƙaramin aiki a cikin sallah idan ya faru baya ba da sallah, sai ya kalita yana sallah sai ya buɗe ƙofa aka shiga wurin da yake yana sallah, yara sukan hau kansa ya ɗaga su ya rike su kamar Al-Hasan wal Husayn daga hadisin Umama duka, duk wanda yake tabbatar da waɗannan kuma ba zai zama dan mutum ya rike Qur'ani ko da irin rubutun hannun nan ne da ake yi mai girma ba za ka ce sallah ta baci ba, amma dai ana ga zai raba shi da wasu sunnoni ne. To za ka mutum zai dage haƙura, wannan shi ya fi dacewa ya zama ya saurara zuwa ga liman me yake karantawa. Insha Allahu ta'ala a nan za a ci samun lada mai yawa. Allah ta'ala ya ba mu lada wanda yake mai yawa. Jiya mun tsaya a kan aya ta 141 a cikin suratul Baqara, yau da ikon Allah za mu tashi a kan aya ta 142 a cikin wannan sura din insha Allahu ta'ala. بسم الله الرحمن
الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
سيقول السفهاء bada bata lokaci ba wawaye jahilai za su fada minan nasu daga cikin mutane ma wallakum an qiblatihim menene ya dauke musulmai daga alqiblatsu allati kanu alaiha wanda tun asali suke kanta Allah ya ce qul lillahi almashriq walmaghrib a ce musu almashriq mafita rana ko mafu walmaghrib da mafada lillahi duka da Allah yahdi man yashau ila siratal mustaqim Allah yana shiryar da wanda yake so zuwa ga hanya madaidaiciya ni da ku Allah ta'ala ya tsora mu akan hanya wacce take madaidaiciya dalilin saukan wannan aya kamar da Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya faɗa shine cewa a farkon musulunci da aka farlanta mana yin sallah aka farlanta wa manzon Allah da sahabbai radiyallahu anhum yin sallah suna kallon Baitul Maqdis suna sallah ne nan ne alqibla ake kallo Baitul Maqdis to an yi sallah kaman wata 16 zuwa wata 17 kamar yadda hadisi ya inganta cikin Al-Jami' As-Sahih na Imam Al-Bukhari rahmatullahi alayhi sai fiyayyan halitta As-Sadiq Al-Masduq sallallahu alaihi wasallam yana yi ta addu'a yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da cewa a dauke masa al-Qibla daga Baitul Maqdis a dawo masa da shi zuwa ga Ka'aba dake Makka kuma kamar da Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda ya faɗa shine cewa yayi kwadayin ya dawo ta bangaren Ka'aba yayi sallah saboda dalilai guda biyu dalili na farko mafi karfi shine Ka'aba ita ce alqiblar Annabi Ibrahim alaihi salam shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sha'awan a jingina shi ga Annabi Ibrahim tare da cewa matsayi da darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fi matsayin da darajar Annabi Ibrahim a wurin Allah amma daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja sai Annabi Ibrahim shine na biyu amma duk da wannan tunda babansa ne kakansa ne millata abikum Ibrahim ne yana sha'awan ya rika kallon wurin ya rika yin sallah na biyu kuma Baitul Maqdis da yake kallo tsawon wata 16 zuwa 17 din nan al-yahudi ita ce asalin al-qiblatu to sai suka fara masa kisgili shi yazo yana kallon wurin yana ibada sai sai to kula da shi a hankali zai dawo ai a hankali zai dawo saboda me saboda suna ga wai zai dawo yanzu ya bi yahudanci tunda da yazo yake sallar ma al-qiblar mu yake kallo bai zo da tasa sabuwa ba to shi gori bai da dadi wannan goranta masa da suke yi tare da cewa masallacin da ke Baitul Maqdis na Allah ne na Ka'aba na Allah ne kuma duka annabawan Allah suka masa hidima sai zama yana sha'awan yanzu ya canja al-qibla daga tasu a mayar mar zuwa ga Ka'aba wanda Annabi Ibrahim ya gina kuma ita ce al-qiblar sa kuma a cikin annabawan ya tabbatar din an cire shi ba mai darajar Annabi Ibrahim alaihi salam sai sa duk a sakon musulunci sai ga ana jinginawa ga Ibrahim 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 saboda me saboda cewa kusancin da suke da shi yana da yawa kuma iya da daraja akan sauran annabawa da manzanni to a lokacin sai ya ta'addu'a wanda a gaba Allah ya gaya mana qadina rata kalluba wajhikatis sama a lokacin da ya addu'a sai Allah ta'ala ya amsa masa wannan addu'a do sai aka canja al-qibla daga masjidul aqsa subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa sai aka dauke al-qibla daga masjidul aqsa aka mai da shi zuwa ga makka dakin ka'aba to a lokacin da Allah ta'ala zai canja masa al-qibla din saboda Allah masanin gaibi ne tun bai canja ba sai ya ce sayaqulu za su gaya maka amma ba su fada ba a lokacin ka duba mu'jiza ta Allah subhanahu wata'ala za mu canja maka amma in an canja sai kai shiri za su ce maka kaza wannan yake bayyana maka duk abu na gaskiya da ban sai ya samu turjiya in aka turje kai kai hakuri to sai ka ga nasara ayi nasara yanzu akwai abubuwa da dama a kasar nan time da muka fara karantar da su sunna ne wasu wuraren ma rikici ake aita da kuwa amma yanzu ya zama tarihi ba wanda ke magana daga ciki misali akwai jiyarwa bayan liman liman ya ce Allahu akbar la zan ya ce Allahu akbar ai hakan nan lokacin da aka fara karantar da wannan gashi dai mun bi a hankali a hankali a hankali kuma ina ji na karantar da wannan sunna a cikin jami'a ce wanda ake ga wayayyu ne waɗanda muke cewa intellectuals ko amma da aka karantar da wannan kuma karatu muke littafi tiryan-tiryan har aka zo kan abin ai abin ya zama wani abu a cikin jami'a fa ba ko irin ƙauye ba shi yasa in zaka je ka karantar da addini a ƙauye sai ka ɗauki abin kaɗan-kaɗan bit by bit in baka bi a hankali fa za a yi ɓarna muka wayi gari a cikin jami'a muka zo darasi kar ake ban ce kowa ya kada kowa ya ba kuma a karatun da aka yi na kafa hujja da Shehu Usman ɗan Hodiyo ne Allah ya ji kansa a cikin littafin sa na me na Ihya'u Sunna wa Ihmadul Bid'a muka ƙara kafa hujja da littafin Mukhtasar na Malikiyya muka ƙara kafa hujja da littafin Askari muka ƙara kafa hujja da ainihin Fiqhu Sunna na Sayyid Sabi wato ma hujjojin ba mafi yawa duka a Malikiyya muka yi su ko ba a ce mai yi ya yi mai bari ya bari ba ai da aka fara abin nan inna lillahi wa inna mu dai ladalai kowa ya daina akwai su manyan injiniyoyi yanzu ma'aikata lokacin suna ɗalibai kowa yawanci ya daina mutum dai ne a lokacin bai daina ba idan muka zo muka tsaye da sallah wani haka windo zai zo tsaya kamar windo in ya ji an fara sallah ba ajiyarwa in sai yanke alwalar sai ya zo ta windo tsaya sai alwalar zai yanke idan ya ji liman ya yi Allahu akbar ya ji ba wanda ya jirce sai Allahu akbar sai ya tsaya a windo sai an yi sallar ya jiyar tukunna sai koma ya yi alwala tukunna sai ya ji sallar sai kada Allahu akbar alalle za a yi fada na ci a ba a fada abinda aka yi na gaskiya don Allah shi yake tabbata abinda ba don Allah baya tabbata duk wanda za su likin ce kada kowa ya yi in wani ya jiyar a bari wanda bai jiyar ba a bari a kada ce kowa komai in mutum zai jiyar daga tahon ƙarshe ku bar shi ya yi a gama a hankali ba fada bayan wata shida kowa ya daina yanzu idan ka je wajen ka jiyar fada za a yi da kai ka je ka ce za ka jiyar amma da ba haka ba to sai aka canja maganar ma wasu daga ƙauye suka shigo gari wai sun zo masallacin jami'a me ya kawo ko an ce a masallacin juma'a ana sallah ba liman kai ka ji a ba sharri ba fajiyarwa ba amma ce ba ladan ba wai ana sallah a jami'a ba liman to da yawa haka aka yi ta yaƙa duk abin da suka ce haka sunna ta ce za a yaƙa amma kuka yi haƙuri a hankali to zai zama tarihi ababe da dama da an yi kace na ce akan su yanzu sun zama tarihi wanda ma yanzu a nan wurin wa zai zo ya girma a fahimce shi ba wanda zai jera fahimta to wani lokaci shi yasa mu ko a masabar malikiyya ta abu aka yi abu inda mutane ba su saba ba to suna gaba da shi al insanu aduwwun lima jahila dabi'ar dan adam shi abokin gaban duk abin da ya jahilta ne in dai mutum ya jahilci abu to abokin gaban abin ne shi yasa Allah ta'ala yake sayaqulu sufaha'u za su fada su as-sufaha'u su wa kenan su an ce as-sufaha'u jam'in safi safi ana iya ce masa asalin sa ma'anarsa a larabci shine a ce huwa insanun ladhi la yusarrifu nafsahu bil hikima mutumin da bai iya sarrafa kansa da hikima sai a ce masa safihu jam'in sai a ce sufaha ala wa zani fu'ala to daga wanda bai da dabara bai da hikima sai a ce shine safihu jam'i sai a ce sufaha to akan ce wawaye marasa dabara to sai Allah ta'ala ya ce wawaye marasa dabara za su ce me yasa muka ce za su ce ba su ce ba saboda duk inda aka samu fi'ili mudari'i aiki mai wanzuwa sai aka sa sinun a farkon sa sinun nan ana cewa harafin tanfiz ne amma yana ne da fi'ili muzari ya zama fi'ili mustaqbali wato shine aiki mai wanzuwa ba mai da shi aikin da zai faru nan gaba shine za su fada nan gaba idan fi'ili muzari farkon sa yazo aka ce lam kaman lam yakun alladhina kafaru to wannan lam din na mai da fi'ili muzari kuma fi'ili madhi ne in aka cire sinun aka cire lam aka ce yaqulu sufaha'u to ya zama fi'ili mai wanzuwa ko kuma wanda zai faru nan gaba duk ya shiga ciki so duk inda kaga fi'ili muzari an sa masa sinun a farkon sa wato aiki mai wanzuwa aka ce sai yaqulu sufaha'u to za su fada nan gaba kada minan nasu daga cikin mutane wadannan wawaye Abdullah ibn Abbas da Al-Bara ibn Azib da daliban su radiyallahu anhum wa rahimahumullah suka ce an samu nau'i uku na mutane sune wawaye nau'in farko sune an samu su yahudu da yanzu aka bar alqiblar su ta masjidul aqsa aka dawo ka'aba nau'i na biyu an samu munafikai wanda suke tsakanin musulmai ake tare da su da gangan jiki amma zuciya su ba ta tare da musulmai sannan na uku an samu mushrikai wanda suke garin makka suka ga yanzu ana kallon makka ana sallah to wannan guda uku sune suka zama sufahu da Allah ya kira su za su ce ma wallahum an qiblatihim ay ma sarrafahum an qiblatihim menene kuma ya dauke su daga asalin alqiblar su da suna kallon masjidul aqsa suna sallah annabi da sahabbansa to yanzu kuma sun zo suna kallon makka me dalili sai suka ce an qiblatihim sai suka me da ma alqiblar ta face allati kanu alaiha wanda suke kan ta tuntunin don hadisin bukhari yace sun yi sallah wata 16 ko wata 17 an samu wannan riwaya biyu akwai maganganu a lokacin ma sun kai guda 7 amma wanda suka fi tabbata shine wata 16 zuwa 17 aka yi sallah zuwa ga masjidul aqsa gabanin atanji alqibla zuwa ga ina zuwa ga kasar saudi a yanzu kenan garin makka masjidul aqsa a wata kasa yake masallacin masjidul aqsa yana Palestine wannan shine abin da za mu faɗa mu auren mu ai Palestine ta kace ko za su ce me ya dauke su daga alƙiblar suke kanta Allah yake kace musu kullillahi al-mashriq wal maghrib bi ma'ana for your information ku sani tun mafita rana gaba ɗayan ta da mafada rana gaba ɗayan su ko ina aka ce a juya ayi sallah duka na Allah ne bi ma'ana gabar da yamma kudu da arewa da kudu maso gabar da gabar maso arewa da yamma maso kudu da yamma maso arewa ko ina aka kalla na Allah ne in ma za a ce a kalli sama ayi sallah haka Allah ya fada za mu kalli sama mu yi sallah mu kwanta a gadon bayan mu yi saboda saman tasa ne in cewa akai ayyuka da suke ibada za mu yi don kasar ma tasa to shine Allah yake ku ce musu kullillahi al-mashriq wal-maghrib da inda ake kallo na farfar da na yanzu dukkanin su na Allah subhanahu wa ta'ala ne to zaka ashe kuma kudin da ya halitta bayin sa ne to menene na rikici kai mallakar Allah ne Allah ya mallake kai mallake ne kuma al-qibla ko ina aka kalla na sa ne sai yace a bar waje kaza a kalli waje kaza ko wanne aka yi na Allah ne subhanahu wa ta'ala kisa yace kullillahi al-mashriq wal-maghrib al-mashriq mafitarana wal-maghrib da mafadarta nawa ne ne lillahi na Allah ne babu wani mafita da mafada wanda yake ba na Allah bane subhanahu wa ta'ala a ka'idan nahwu anan in an yi bayani zai kara fitar da ma'anan ayar in ka ce lillahi wannan asalin sa khabar ne muqaddam a ka'ida mun san mubtada da khabar mubtada shine na farko khabar shine na biyu to anan sai aka kawo aka ce lillahi sai ya zama khabarun ne muqaddamun khabar ne aka gabatar da shi al-mashriq dinnan wal maghrib kuma shine mubtada muakhkhar malaman nahwu suka ce idza quddima ma haqquhu at-ta'khir aw ukhira ma haqquhu at-taqdim yufidu al-hasr idan abun da ya dace a jinkirta shi sai aka kawo shi da gaggawa da kuma abun da ya dace a kawo da gaggawa sai aka jinkirta shi to iya nuna maka duk abun da ya dace a gaya maka a wannan jumla an gaya maka bi ma'ana duk inda al-qibla take ko ina aka kalla ka sani mallakar Allah ne shi ya mallaka babu dadi babu rage magana ta kare wannan shine sakon shi yasa aka kawo muftada'a daga ƙarshe aka kawo kuma khabar daga farko shi yasa Allah yake qul lillahi al-mashriq wal maghrib ko ina aka kalla aka yi sallah na Allah ne yahdi yana shiryar da mai yasha wanda yaso ila siratal mustaqim zuwa ga hanya wacce take madidiciya hanya madidiciya shine zuwa ga musulunci in an ce muka duba yahdi mai yasha yana shiryarwa Allah ta'ala wanda ke nuna mana cewa yana shiryar da bayinsa zuwa ga ina zuwa ga hanya madaidaiciya shine musulunci innaka la tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yasha kai ba ka shiryar da wanda kake so sai dai Allah yake shiryarwa as-sirat in an ce siratun siratun kuma shine at-tariq al-wasi hanya da take yalwatacciya wanda idan kana binta babu cunkoso babu ondom kai da kake wa sirat to hanyar musulunci babu cunkoso shine komai a yalwace yake babu abun da zai wahalar da ka idan ka bi hanyar musulunci tana da sauki ba za ka yi zufa ba ba za ka samu ondom ba ba za ka zo ka samu rami ba duk waɗannan babu akan hanyar shi yasa ya zama as-sirat kuma mustaqim a tsaye take wannan ke bayyana maka tafiya mai wahala shine wanda kwane-kwane yawa a cikinta ko kwatance za a maka daga nan zuwa wani wuri in aka gaya maka daga nan kai kaza in ka je sai ka bi hagu idan kai hagu bayan minti kamar 1 da rabi sai kai dama daga dama sai ka dan miƙe sai ka ƙara yin dama daga daman nan ka ƙara yinkawa dama ta daman sai kai hagu sai ka ji kanka ya fara ciwo saboda ya fi wahala kamar ita hanyar musulunci tana buɗaɗɗiya ce kuma a tsaye ne ba fada in aka ce daga nan ka ɗauki mota in ka tafi har wurin babu kwana sai ka ce alhamdulillah sai ka ji wani hankalinka ya kwanta to haka musulunci yake hanyar addinin Allah babu kwana a cikinta shi yasa shaydan ma da ke kiran ka zuwa ga kwana a cikin suratul nisa Allah ta'ala yace kada ka yadda ka bi kwanan nan a ran ma wa anna hadha sirati mustaqim
wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun
Allah yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ga hanya ta musulunci a tsaye take babu fala sai ce wala tattabi'u subula kada ku bi kananan hanyoyi kowanne akwai junction wannan kowanne akwai wani yellow fifan iblis yana yana kiran ka shiga shi Allah ke kada ku bi ku miƙe a tsaye keep on going har kai fada ita hanyar Allah a tsaye take babu fada kuma duk hanyar da ke tsaye babu fada ta fi sauki amma shi yasa duk wanda ya bar musulunci ko yana cewa musulmi ne in ya shiga shirkoki da bid'o'i sai kaga addinin ya fi wahala a wurinsa don bin qur'ani da sunna ba su da wahala shi yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra in kaga an wahala wallahi kinkiran abu akai shi yasa magabata malaman hadisi ko abu aka ce sunna idan suka ga aikata shi iya da wahala sai su a duba isnadin sa kuma da haka aka samu wasu salloli da yawa da ba su da asali ba su inganta ba kawai sai kaga bai dace da sunna ba dan shi tsarin addini sauki ne babu wahalarwa a cikin sa za ka ga hanya ce a miƙe babu wani lankwashe-lankwashe da wahalhale-wahalhale cikin sauƙi kake bi Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan wannan tsari na addini a lokacin da fiyayyen ake kallon baitul maqdis ayi sallah zuwa daga garin madina ke na lokacin manzo ana na madina aka koma a kalli makka ayi sallah wato ka'aba kenan idan mutum yana madina zai kalli ka'aba ina yake kallo ina mutum zai kalla yayi sallah ina mutum tambaya da muku ai kuna zuwa madina kuna zuwa makka ba yamma ake kallo ba sai dai ku canka tsakanin kudu da arewa bare rage muku in ka ce arewa mai dalili in ka ce arewa sai ka ban hujja ba abin da ka a ka'ida inda arkiblan ta zama aka canja daga masjidul aqsa zuwa masallacin ka'aba shine canjin gaba ɗaya ne bi ma'ana da daga garin madina yanzu za ka yi sallah inda za ka kalla opposite kishiyar inda aka daga kallon makka ne shi yasa umar dan ka san Allah ya kara masa ya dace da manzo Allah idan ya kalli bangaren sham yana sallah da aka juya kallon madina sai na ga gaba ɗaya bayan sa ya koma alqiblar farko ta da ta masjidul aqsa Allahu akbar haka aka canja gaba ɗaya alqiblar directly opposite gaba ɗayan ta kishiyar wannan na farkon ne 100% kuma karkashin wannan ake kara nuna mana biyayyar sahabbai wasu sahabbai a cikin magana mafi ingancin da hadisin bukhari ya kawo cewa an canja alqibla ne a dare wani sahabi sai ya zo wuce sahabbai suna sallah wasu a masallacin quba wasu a wani masallaci ake cewa masjidul qiblataini masallacin quba a magana mafi inganci na malaman hadisi ma'ana aka fara canja alqibla ba ma masjidul qiblataini din ba ana sallah sahabbai annabi a cikin sallah sai aka canja alqibla tace da ya juya ya kalli bangaren Ka'aba sahun nan babu wanda ya tsaya musu kowa sai juya jikinsa tare da shi har malaman fito suka yi ta ƙara juna ilimi yayi akai da sallah saboda canjawan gaba ɗaya kishiyar na farko ne 100% wani sahabi yace sai nazo masjidul qiblatayn masjidul qiblatayn yana nan hanyar tariqu sultana ina ganin masallacin a ido na saboda idan zan biyo harami na zo ta kasan harami daga gidana Faisaliya wajen da ke bi kusan kullum sai na biyo su haka ina ganin sa cikin sauki hanya ta ce a Madina sahabbai suna sallah a masjidul qiblatayn aka zo aka ce yace wani sahabi sai mun yi sallah da manzon Allah da zai faqad unzila alayhi alquran layla an saukar da qur'ani a daren jiya a kansa an canja kila zuwa waje kaza suna cikin ruku'i babu wanda ya bari bari mu miƙe a ruku'in ma bari a ce bari mu isar da can idan da sallah mu je mu tambaye shi a ruku'in suka juya suka kalli Ka'aba gaba daya babu wanda ya miƙe a ciki a ruku'in ma babu wanda ya tsaya tukunna a sallar ya gansu kuma a sallar ya ba su labari kuma a sallar suka bi umurnin da aka umurce su ba su miƙo a ruku'in ba ma tukunna to kaga ahlus sunna original din kenan asalin kaji ana ahlus sunna original mabiya sunna sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sune suka bi ta hakika shi yasa sai mu yi addu'a Allah ya sa mu a danshin su yawa duk wanda ke bukatar tsira a lahira to fa sai yayi addu'a Allah ya sa shi a danshin sahabbai don aikin su yayi wa irin aikin mutuntun kau baya ga wannan irin hukuncin da Allah yake na kaman canji al-dula malamai suka ce akwai wasu manyan abubuwa guda uku da yake karantar da musulmai kuma duk musulmin da yake tuna waɗannan ababe guda uku idan Allah ya canja wani umurni ko ya saukar da doka ko kuma ya ji wani sabon dokar da bai sani ba a Qur'ani ko a hadisi to baya masa wahalan biyayya na farko shine ya gane cewa imanin mai imani bai cika musulmi bai zama mumini kuma wanda ba mumini bai da tabbacin shiga aljanna sai a lokacin da ya amince dukkan dokar Allah da dokar annabinsa bai da zabi a cikinta in an ce Allah ce sai mu ce mun ji mun bi annabi ya ce mun ji mun bi wannan na farko a ran makana da aya cikin suratul ahzab aya ta 36 sai na biyu shine ka gane cewa hukunci na Allah ne duk hukuncin da Allah yayi kai bawansa ne kamar yadda ka mallaki mota kake yadda kake so da ita ko ka shiga ko ka bada dani ko kuma kake da gida ko ka shiga ko ka bada haya ko ka sayar to ka amince kai mallakar Allah ne duk abin da ya hukunta a kanka hukuncin Allah baka da zabi shi yasa wannan kuma kana da aya shi ma cikin surat al-mumtahina aya ta 10 sai na uku malamai suka ce muhimmi shine idan akwai wata doka sai Allah ya canja da wata a kashi 99 kai cikin 100 dokar da aka canja sabuwa ta fi ta farkon alheri in ka sabu kashi 3 ko 5 cikin 100 ba ta fi alherin ba to alherin ta biyun ba ta gaza ta farkon da aka canja babu wata doka sabuwa ta Allah da aka samu wacce aka soke ko aka hana ta fi ta biyun alheri ba ta taba samu ba ko su yi tarayya a alheri ko kuma sabuwar dokar ta fi alheri a mafiya yawa sabuwar dokar ta fi alheri wannan shi ma a ran ma akwai aya a Baqara aya ta 106 shine Allah ya soke wani hukunci ya tabbatar da wani hukunci na farko shine mumini bai da zabi cikin al'amarin Allah da al'amarin manzon Allah daga sun fada sai ya bi duba cikin azab a ran ma
wama kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا
sai da biyu kuma zalikum hukumul lahu dauko daga farkon aya ta 10 a cikin mumtahina ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akal mu'minatu
ya ayyuhal ladina amanu إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم إذ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حليم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير
جزاكم الله خيرا waɗannan su ne manyan abubuwa guda uku da suke sauwaƙe wa mai imani bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala musamman cikin abin da daga farko bai fahimce shi ba. Na farko shi ne ayat da Al-Qur'an mai ja mana wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Mu'mini bai da zaɓi cikin abin da Allah ya ce ko annabi sai ya ce. Na biyu ya ja mana aya mai tsawo cikin suratul mumtahina ko aya ta 10 يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن محل شاهد كرشان آية الله يقول ذلكم حكم الله يحكم بينكم وأنن أبن دوها قاني حكمتي فانا الله نشيكي تقانونكو تو قودي وشفك دوكا ذيكا تيونه حكمتي الله نك تند الله أمال لكيك باكا ذابي نأكو ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها akode yaushe idan Allah ya dauke wani hukunci ya kawo wani ana samu sabon hukuncin ya ga na farkon alheri yanzu a ce ka fiskanci Ka'aba alqiblar annabi Ibrahim a matsayin ka dan musulmi daga kalli alqiblar yahud wanne shi maka Allah ta'ala ya rufa mana asiri Allah ya dora mu a kan tafarkin babanmu Ibrahim alaihi salam don haka wallahu yahdi man yasha ila siratil mustaqim Allah yana shirye da wanda yaso zuwa ga hanya madaliciya wa kazalika
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم
الله يتي وكذلك كمر هكا جعلناكم متسياكو أمة الأمة وسطا وتلكي زكاة تكيكم الزابة بيا لتكونوا شهداء على الناس لنقض ما شهدوا أكم متاني ويكون الرسول عليكم شهيدا سلم الله يلما شهيدا أكم مرسى إيمانكم يكم ذما شهيدا كما في إيمانكم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها بمصنع القبلة التي كنت با إلا سيدك ويلنا ألم دم بمبا شير إلمي من يتبع الرسول وانين ذي بمن ظن النام ممن ينقلب على أكبيه لقوان ذي يردي آواي وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله lalle wannan abu ne mai nauyi sai ga wadanda suke da imani ne bin Allah bai da nauyi gare su wa ma kana Allahu Allah bai kasance li yuzi'a imanakum zai tauye sallar ku ko ibadar ku ba inna Allaha lalle Allah bin nasi ga mutane da rabuhun mai tausasawa ne da rahama rahimun mai jinkai ne wannan aya tana da alaka da ayar bayanta Allah yace wa kazalika kamar haka ka din nan fasarar sa mithlu ne mithlu zalika ja'alnakum ummatan wasata misalin yadda muka sanya alqiblar ku ta koma Ka'aba tafsirin Ibnu Imam al-Qurtubi rahimahullah yadda muka sanya Ka'aba ta zama tsakiyar duniya to haka muka sanya ku al'umma ce tsakiya a duniya shine fasarar sa dan da misal da zalika ja'alnakum ummatan wasata tunda Ka'aba ta da tsakiyar duniya ce to haka muka sanya ku ma tsakiya ne a duniya sai sa addinin musulunci bai yadda da kasala ba bai kuma yadda da wuce gona da iri ba shine musulunci bai dada laxity ba, bai dada extremism ba. Musulunci is all about moderation, tsaka-tsakiya. Duk karantar musulunci za ka ga tsaka-tsakiya ne, ba a so kasala ta muku iya, kuma ba a so ku dauki abu da zafi ku wuce iyaka. Saboda wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, saboda ku al'umma ce tsaka-tsakiya zababbiya ce. Shi yasa haka Allah ta'ala ya mana a duk abu na addini za ka ga tsaka-tsakiya ne, hatta dukiyar ka za ka ce fi sabilillah. Mai Allah yace wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal bathi, kar ka daura hannunka a wuyar da yawa ya zama kai marowaci ne, kada kuma buɗe hannun ya yawa baka da santali, sai kai tsaka-tsakiya. Saboda komai na addini at-tawassut ne. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan al-umma, mun faɗi ma'anan al'umma guda biyar a karatu na baya, wannan ya daukan al'umma ai jama'atan din ne. Don haka ma'anarsa ɗaya da ayan da muka dana waltakum minkum umma ko kuntum khayra ummatin, duk wannan ya daukan ma'ana ɗaya ne. Wasatan kuma iya daukan shine ajilan wa khiyaran, ku al'umma ce wacce take adala kuma zababbiya. Don haka duk wanda kaga yake musulunci zaben sa Allah ya yi. A cikin mutane haka Allah yake zaben wani a cikin wani. Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi, yadda ya dauka annabawa da manzanni akan mutum haka a cikin sauran al'umma Allah ya zabe mu. Allah yake litakunu, lamun din nan ana kiran sa lamut ta'lil. Lamut ta'lil idan yazo yana gaya maka akwai hukunci a gaba, an zabe ku ne litakunu don ku kasance shuhada ala nasi, shaidu akan mutane gobe kiyama. Shaida da zamu yi hadisi a Bukhari yazo, yace annabawa da Allah ya tura zuwa ga al'ummar sa wanda sun karyata annabawa. Wani annabin yazo ya atin nabi wa ma'akhur rajul, ya atin nabi wa ma'akhur rajulan, wani annabi yazo da mutum ɗaya wanda mutum biyu, wani annabin tun da yawa zuba an je karba. Sai Allah ya kira annabawan sai ce ina sakon da na aike ku, bayan Allah fi sanin halin su, abinda ake cewa wai fiya fiya ne, a ba mutum dama ya bada hanzari. Sai ce Allah wallahi mun ji sar. Sai ya kira mutanen annabawan sai ya ce wallahi Allah kariya suke mana, da ka aike su ba wanda muka gani ba su ko wajen mu ba. Sai Allah ya tambayi annabi ya ce wane ne shaidunka, sai ya ce al'ummar annabi Muhammad. Sai ya ce Muhammad wa ummatuhu, Muhammad da al'ummar sa su ne shaidu. Sai a kira mu, sai a tambaye mu annabi Nuhu ya zo eh, ya je wajen mutanen sa mu sai a ya je shi mana me dalili, sai mu kawo ayoyi ga hujja na Al-Qur'ani. Annabi Lut ya je mutanen sa ya je mana me dalili ga aya, sai a kawo. To ka zo ba mu ne muke shaidu gaba ga Allah mu goyi bayan annabawa akan mutanen su. Kaga darajar mu kenan, mu ne shaidu akan su. Zaka duk wanda jama'a su suka kariye kashi to a filin kiyama insha Allah ta'ala mu ne shaidu. To akwai kasawa ka zo gaba ga Allah a ce kai shaidan annabi Ibrahim ne, kai shaidan annabi Musa, sai kaga mun zauna sosai mun gyara ban mu ke yi. To zaka yi ba da wuri, mu wallahi za mu yi insha Allah ta'ala. Allah ya sa mu a ciki. Wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida, ku kuma annabin ku zai zama shaida akan ku. A cikin mu sai yazo wanda suka ki bin Allah, sai annabi ya shaida waɗannan sun juya a bayana, wanda za su zo shan Al-Kautsar a kore su. In an kore su ya tambaya, sai ya ce ai sun badalu wa ghayyaru ba'daka, sai ya ce suhuqan lahum, to waɗannan shine zai shaida a kansu. Amma masu imani kuma wa yakuna ar-rasulu lahum shahidan ne, ai bi ma'ana ku masu imani da zama lakum shahidan, shaida ne gare ku. Wannan kuma shine shaidar da aya ta fito fili, idan ka duba cikin suratu An-Nisa aya ta 41, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin,
fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i shahida.
Wannan aya sai Ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda. Manzon Allah ya ce masa ikra alayya alquran, Ibn Mas'ud karanta min qur'ani, yake shi ma gogagge ne a karatun qur'ani. Asalin aran ba ne irin mai daraja ta farko daga cikin sahabbai ma, ba wai a zamanin mu na yanzu ba. Annabi ya ce karanta mu, Ibn Mas'ud ya ce kaifa aqra'u alayka wa alayka unzil, annabi sai za ina karanta ma, bayan kai Allah ya saukarwa annabi ya ce uridu an asma'a min ghaibi, ina sha'awar na ji daga wajen wani baki ba. Shi wanda yake karanta qur'ani bai cika jin dadin karatun sa ba, amma kuma yana jin dadin na wani. Yanzu aran ma yana karatu, sai ka ji kaman abun ba bayani saboda dadi. Amma shi yanzu yadda kake jin dadin kira'a, sai shi to ne yake so ya ji. Haka Allah ya abu. Annabi sai ce ina so in ji wani ya karanta mu. Ibn Mas'ud ya ce sai na fara tilawan Qur'ani har na zo kan ayar fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin, yayi lamari zai kasance mu zo daga cikin kowace al'umma da shaida waji'ina bika ala ha'ula'i shahida kuma kai ka zo kai shaida akan su gaba daya yace sai na daga ido faqiza bi ainihi tadrifan sai ga idan sana zubar da hawaye yana cewa hasbuka hasbuka bi ma'ana kif tsaya 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 annabi na zubar da hawaye akan yana jin nauyin shaida da zai yi ba wai ba zai iya yi bane amma ya san daraja ce Allah ya bashi duk abin da Allah ya daukaka darajar sa akan sauran halittu annabi fa abin yana damu sa sai zubar da hawaye akai wannan yake kara tabbatar da cewa annabi zai shaida akan mu zai shaida akan sauran al'ummomi da annabawa su mu kuma zamu zo mu yi shaida akan su mafhum sayyidu haka wa yakuna rasulu alaikum shahida sai Allah yace wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha ba mu sanya al-qibla da kake kanta ba kalman ja'alna ana fasara da cewa shar'a ne saboda kalman ja'ala na zuwa da shar'a ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin ko wala hamin to kalmar ja'ala anan shine shar'a so ba mu shar'anta al-qibla da kake kanta ba muka canja ta zuwa ga Ka'aba illa sai kawai dan lina'alama musan mai yattabi'ur rasula wanda zai bi manzon Allah lina'alama aini numayyiza liyamiza Allahul khabitha min at-tayyibi dan mu bambanta wane ne na hakika waye kuma gura gurbin musulmi sai Allah ya wannan dan ya bambance saboda kalman na'alama na zuwa da mayyaza ma kana Allahu liyazara almu'minina ala ma antum alayhi dan Allah ya bambance mai yattabi'ur rasula wanda zai bi annabi ma'anan yattabi shine me almashi khalfa al-insan tafiya bayan mutum amma anan sai aka kira biyayya ga annabi matsayin almashi kaman ka bashi kanka duk inda yake nan kake bin sa don ka san annabin shi gare ka aka aiko shi min mai yankalibu ala aqibai daga wanda kuma yankalibu kalman inqilabi shine ridda daga wanda zai ridda ala aqibai akan dugadugan sa shi yasa Qur'ani yace wa mai yankalibu ala aqibai falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allah shakira zakan ka yace yankalibu ala aqibai shine ridda saboda Qur'ani yana karantar da mu ladabin magana ba za a ce kawai wanda ya zama arne ba za ka ce wa mai yankalibu ala aqibai kaga ladabi ne ko kuma irin lafazin cewa iye man anda Allah ta'ala yake cewa wa mayyata wallahu minkum fa innahu minhum kaga ba ce wa mayyata wallahum fa huwa minal kafirin ba zaka ce wa mayyata wallahum minkum fa innahu minhum duk wannan yana nuna mana lafazin Qur'ani idan zaka yi wa'azi ko abu ridda ne kaga ce ai wani ka zama kafiri ai kai arne ne ba a haka ba zai fahimce ka ba sai ka zabi lafazi irin na Qur'ani in mutum yayi wannan fa an ce yana koyi da yahudu wannan tsare ne to sai ka bashi abin a dungule ko kuma wanda yake kaza yana cikin kaza man ta shabaha bi qaumin fa huwa minhum kaga ba sai fa huwa min al-kafirin ba duk wannan ya koya maka in kana wa'azi sai ka iya zaben kalmomi in ba haka ba maimakon ka gayyace su sai ka kora su jirji ba Allah yace wa in kanat lakabiratan illa alal ladina hadallah wa in kanat ya kasance lakabira shine al-azima ash-shaqqa canji alƙiblan nan abu ne mai girma a wurin wasu ke sa Allah ya ce la wannan wa in kanat lakabiratan illa alal ladina hadallah ya kasance abu ne mai nauyi illa sai ga wanda me Allah ta'ala ya shiryar da su bi ma'ana wanda Allah ya masa shiriya bin umarnin Allah bai da wahala a wurin sa wannan shine lafazin shine abu ne mai wahala mai girma da tsanani amma ban daga waɗanda Allah ya shiryar da su yanzu wani yana nan sallan tarawihi mamaki yake kai sallah awa daya awa biyu ana sallah mamaki yake kai da Allah ya sauke maka ba wayan ka bane shiriya ce ta sa yanzu kai kana fita kai sallah guda biyar a jami'a mamaki yake kai wani akwai kokari duk sallah sai ya fita amma shi mai wannan magana zai iya biyan kuɗin jirgi ya tashi daga nan ya tafi Ingila ya tafi garin Manchester ya biya fan ko kuma ya biya fan 500 ya shiga kallon kallo a connecting flight sai awa 7 amma baya mamaki zai tafi Madrid daga kudin ticket zuwa kallo ya kashe miliyan uku ko ya wuce Barcelona ya kashe miliyan 5 ya kallon kallo amma wallahi baya mamaki saboda shi sabon Allah ne yake da sauki wurin sa amma kai da ka bi Allah ya kake mamaki kai da ka je kai sallah da baka biya naira ɗaya ba babu gate fee a masallaci amma wai kai ne abun mamaki to shi yasa bin Allah yana da sauki ga mai imani in kana bin kai kana samun nishadi kana driving pleasure wannan tana maki kai wannan kai kokari kai shi mamakin ka yake yi shi yasa Allah yake fa amma man ta'ata wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanni yasirhu lil yusra sai kaga Allah ya sauke maka duka biyayya ba wahala in ba haka ba ai wahalan zuwa kallon kwallo Ingila ko Spain ai sai dai kana shi da wahalan da biya kin haji a dawo ka je ka saya online ma ka je shiga gidan a ce ba a ga sunan ka ba system be recognizing ba kuma mun ni sabon Allah ina ke biyan kudi tukunna ma sai an biya kudi tsugugu a shiga sai Allah ya ce la kabiratan illa alal ladhi da hadalla idan Allah ya shirye ka ba abai abun bai da wahala yanzu akwai wanda aka ce ana wa'azi awa dai awa dai wa'azi da yau tunin ti biya wai mamaki yake wai wa'azi awa daya amma kai yanzu sai ka zauna sai ka ga awa ɗayan kamar minti 15 ta kare ba kamar Ankara ba to shi yasa sauwakewa na Allah ne wanda ke mamakin awa ɗayan kuma zai iya zuwa jin garaya in ana garaya daga nan sai ta fi sai je har zaliya jin garaya ƙara ma yawa wallahi haka zai je kuma ya ga garaya ne biya kuɗin mota ya dawo yana ma jin garayan sai Allah ya turo wani shu'umi da bulala sai tsumbuɗa masa in zai gudu shi dan yace habawa ne fa Abuja fa kabari ka da wannan wurin zauna bana ba da abuwa Allah ya sauke mana biyayya gare shi wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum wannan dalilin bangaren ayar nan wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum yahudu suke cewa musulmai to ai a cikin ku akwai wanda sauraron su ma ba a canja alƙibla ba don haka sallan su yanzu zero wanda ya rasu gabanin zero ai an canja shine sai Allah ya ce wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum ai li yudi'a salatakum Allah ba zai tauye ladan sallan waɗanda suka riga ku gidan gaskiya ba su da suka yi a wancan gurin sallan su ta yi zanzam 100% a matsala inna Allah lalle Allah din nasu ga mutane la ra'ufun mai tausasawa ne tausayin ra'ufun ya fi ma a ce rahamanu saboda a khassu yana nuna tausasawa iyaka ne rahimun Allah ta'ala mai jinƙai ne Allah ta'ala ka tausasa mana ka yi jinƙanmu Allah ta'ala ka jiɗan iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ka gafarta musu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wallahu ta'ala a'lam.